à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16:21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan sabon tsari da zai sauya lamarin almajirai daga Majalisar Dokokin Najeriya. A Laraban nan ake cika shekaru 11 da mutuwar marigayi tsohon shugaban Najeriya Umar Yar'Adua. Shin me tsaffin jami'an sake cewa wani mai kwarmato Abuja na neman yada kwallon mangwaro bayan gano fili kadada 50 da aka ba wani kamfani ta barauniyar hanya. A Damagaram, kungiyoyin mata na baje kolin gargajiya. Muna da shirin ciwon yamace da sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu kammala da darasin Ramadan. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi jiya Talata cewa kungiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin masana'antu G7 ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa shekaru 10 ana yi a ƙasar Siriya. Takwarorin aiki na kungiyar G7 da ni mun sake jaddada aniyar mu ta warware rigimar ƙasar Siriya a siyasance. Sakon da Blinken ya tura kenan ta kafar Twitter bayan da shi da sauran mambobin kungiyar ta G7 suka halarci taron haduwa fuska da fuska karan farko cikin shekaru 2. Rikicin na Siriya na daga cikin jerin al'amura na duniya da ministocin harkokin wajen kasashen mambobin kungiyar ta G7 na su tattauna a kansu a taron na London. Sauran sun hada da hudarsu da China da Rasha da juyin mulkin Myanmar da kuma halin da ake ciki a Afghanistan. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su sake tunani na shirin rufe sansanoni biyu da ke ɗauke da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sama da 400,000. Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab a shekara mai zuwa. Mazauna sansanonin da akasarinsu daga ƙasashen Somalia da Sudan ta kudu ne suna fatan za a ci gaba da tattaunawa don barin sansanonin a buɗe. A wata sanarwa ta baya-bayan nan, gwamnatin Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab da yake da mazauna 400,000 a sansanonin da suke cikin halin damuwa. Hukumomin Kenya sun ce sansanonin biyu suna barazana ga tsaro kuma suna kawo nakasu ga albarkatun ƙasar. Babban kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Kenya suna ci gaba da tattaunawa kan barin sansanonin a buɗe. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda yaƙi ya ritsa da su a Afghanistan da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da tsagaita wuta nan take kuma a saka 'yan ƙasar Afghanistan da yaƙi ya ritsa da su a cikin tattaunawar zaman lafiya da ake ci gaba da yi. Wahid Shirzad, wanda ɗansa Rahid ɗan shekara 21 aka kashe shi tare da wasu 22 a wani hari a jami'ar Kabul a ranar 2 ga watan Nuwamba, ya ce bana so in ga iyaye mata suna binne 'ya'yansu. Shirzad, wanda ɗan gwagwarmaya ne ga waɗanda yaƙi ya ritsa da su, yana kira ga dukkan ɓangarorin biyu su amince su tsagaita wuta. Na so a kawo ƙarshen tashin hankali da faɗa. Tashin hankali a sassan Afghanistan ya ƙara 'yan watannin baya-bayan nan, wanda ya kashe mutane da dama, yawancinsu fararen hula. Aƙalla mutum 27 aka kashe, kana da dama suka jikkata a wani harin bom da aka kai da mota akan wani gidan baki da ke lardin gabashin Logar. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sabon burin yin allurar rigakafin COVID-19 na ƙasa, inda kashi 70 cikin 100 na Amurka za su karɓa aƙalla allurar rigakafin coronavirus ɗaya kafin ranar 4 ga watan Yuli, wani sabon mizani na mayar da ƙasar koma harkoki yadda aka saba tare da bikin ranar samun 'yancin kan Amurka. Shugaban ya faɗi a wani jawabi daga fadar White House jiya Talata cewa wannan yana nufin yin allura kusan miliyan 100, wanda wasu allura ta farko ce da wasu ta biyu cikin kwanaki 60 masu zuwa. Kusan kashi 40 cikin 100 na Amurka da suka haura shekaru 18 sun karɓi cikakkiyar rigakafin COVID-19, a cewar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC. Makarantun firamare da sakandare a ƙasar Sudan ta kudu sun sake budewa a ranar Litinin, sama da shekara ɗaya bayan da suka rufe a ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. shugaban yaki da COVID-19 a Sudan ta Kudu, Hussein Abdulbaki, ya buƙaci malamai da ɗalibai su ci gaba da bada tazara da kuma aiki gaba ɗaya da matakan kariya yayin da suka koma zuwa ajujuwansu. A yayin kaddamar da kamfe na koma makaranta a wata makarantar firamare a Juba babban birnin ƙasa a ranar Litinin, Abdulbaki ya ce gwamnati ta yanke shawarar sake buɗe makarantu bayan da aka samu raguwar waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a faɗin ƙasar. Ya kuma buƙaci dukkan malamai su karɓi cikakken rigakafin, wanda ya ce gwamnati ta buɗe cibiyoyin allurar rigakafin da dama.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Majalisar Dokokin Najeriya na shirya wani kuduri don sauya yadda lamuran almajirai da alrammomi zai gudana. Hakan na zuwa ne bayan wani mataki wanda bai tasiri ba na mayar da almajirai jihohinsu na asali da gwamnonin arewa suka tsara a baya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Cin shekaru 30 zuwa 40 da suka shuɗe gwamnatoci a matakai daban-daban suka rinka yunkurin fitar da tsare-tsaren samar da sauyi ga sha'anin karatun allo a makarantun tsangayu a yankin arewacin Najeriya. Sai dai har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Amma a yanzu wasu gungun 'yan majalisar dokokin Najeriya daga yankin arewacin na Najeriya sun himmatu wajen samar wannan tsarin karatun allo makoma ta fuskar doka. Honorable Balarabe Shehu Kakale, ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Sokoto, na cikin waɗannan 'yan majalisa.
Ni Hajiya Ashaduku da sauran 'yan majalisanmu, sannan kuma a sashen sanatoci irin sa mai girma Sanata Ibrahim Shekaru, mun haɗa kai da sauran 'yan majalisu masu dama domin ci gaba da jawo hankali ba wa karatun allo nashi matsayi a matsayin ilimi.
Ginshiƙai guda biyar ne 'yan majalisar ke muradin ganin an samar ga tsarin ko sha'anin karatun allo a makarantun tsangayu a kansu.
Karatun Qur'ani yana nan a ci gaba da shi. Na biyu, tarbiyya, da'a da zaman lafiya. Na uku, koyar da sana'o'i domin dogaro da kai da noma da kiwo. Na hudu, iyaye su ke nauyin 'ya'yansu, watan parental responsibility.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da a makon da ya gabata a nan Kano aka kaddamar da gidauniyar Al'umma Development Foundation mai rajin samar da sauyi ga lamuran makarantun allo. Kwamar Ibrahim Wayya na cikin mashawartan tafiyar da ayyukan wannan gidauniya.
Arewacin Najeriya su dora akan tsarin da wannan ilimin tsangaya din zai zama shi ma tsari mai zaman kansa, kuma tsari da gwamnatin tarayya za ta yi da shi ya shiga cikin tsarin manhajar sauran karatuttuka da aka yadda da su.
Ko ta wannan sabon yunkuri zai sha bamban da na baya?
Tsarin da muka fito da shi yasa ita ma gwamnatin tarayya aka zo aka haɗaka mai girma shugaban ƙasa kafa wani kwamiti, sashen majalisar tarayya, sashen zartawa na tarayya, yanzu kai ya haɗu kan magana ɗaya na a ba wa karatun allo matsayi da ƴanci wanda ya kamace shi.
Honorable Balarabe Shehu Kakale kenan, ɗan majalisar tarayya daga jihar Sokoto. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Manuniya. Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba, saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa ba muka ce gwamnati ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
A Laraban nan 5 ga watan Mayu, tsohon shugaban Najeriya Umaru Musa Yar'Adua ke cika shekaru 11 da rasuwa bayan fama da jinyar da ta kai shi asibiti Saudiya, inda bayan dawowa rai yayi halinsa a fadar Aso Rock. Idan za a iya tunawa, bayan rasuwar marigayi mataimakinsa Goodluck Ebele Jonathan ya zama shugaba ya kammala wa'adin nasa zuwa shekarar 2011, ya sake tsayawa zaɓe ya ci gaba da mulki zuwa shekarar 2015, inda shugaba Buhari ya yi nasara a kansa. A zantawarsa da manema labarai, minista a zamanin marigayin Ikra Aliyu Bilbis ya ce marigayin na daga cikin nagartattun shugabanni da Najeriya ta taɓa samu, da ya ƙirƙiro shirye-shirye ciki har da dakatar da harharen tsagiran yankin Niger Delta, umarnin murƙushe ƙungiyar Boko Haram jawo ruwan teku zuwa arewa da sauransu.
Riƙo amana da gaskiya da kishin ƙasa da al'umma da kake shugabanta. Ala kulli halin Malam Murmu Saraduwa abin da ke jaddada mu mu da muke kusa da shi a wancan lokacin ke. Malam Murmu Saraduwa duk abin da babu gaskiya ba ka samu shi. Kuma duk abin da ya kasance da cewa ba za ka kawo gudunmuwa da ƙasa za ta amfana ba, ba za ka ma kusa maso kusa da shi ba. Mutum ne mai gaskiya, mai riƙon amana, kuma wanda abin duniya bai dame shi ba, shi abin da ke gaba shi nauyin da Allah ya azama shi shi ne ke gaba shi, shi ne ke gani da cewa mafi alalai ya kare lafiya lafiya. Kuma alhamdulillah a yayin Malam Umaru Musa Raduwa ya guji abin duniya, ya sa Allah gaba, kuma Allah ya taimake shi, kuma daidai gwado shekarun da Allah ya bashi yana shugaban ƙasa sun yi tasiri kuma ya yi nasara. Da fatan Allah cikin shi gafarta mashi, Allah Ubangiji ya sa yana aljanna firdausi, kuma muna fatan Allah shi raya zura shi.
Tun bayan mutuwar marigayin ba a fiye jin wani labari da ya shafe shi ko iyalansa ba a kafafen yada labarai, in kaɗai bai tunowa da juyayin mutuwarsa a ƙaragar mulki. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan Abuja. Wani mai kwarmato a Abuja Sula Nasir ya buƙaci hukumar tara kuɗin shiga ta FRS ta yi tsayin daka kan binciken yadda aka yi wasu kamfanoni da aka yi wa rajista a dare ɗaya suka mallaki filaye da girmansu ya kai kadada 50 a gundumar karsana a birnin tarayya Abuja ba tare da biyan haraji ba. Mai kwarmaton wanda ya ɗau shekaru yana bambatun filayen da hakan ya kai shi har ga ma'aikatar shari'a ya ce ɗan tsohon wani minista ne a zamanin mulkin Goodluck Jonathan da makarrabansa suka samu filayen daga hukumar Abuja ta barauniyar hanya.
To ya kamata a ce a yanzu mu samu labarin cewa an mutum ɗaya ko biyu daga suke cikin wannan mu'amala a cikin kamfanin nan duk an kama su suna gaban kulliya suna fuskantar ya aka yi suka mallaki takardar jibu ta haraji har suka ji suka nemi wani aikin da shi. To kuma daga nan ba ma sai Attorney General ko an aika mai da report ɗin da shi bai ma san inda abubuwan suke ba, tunda abubuwa sun mai yawa, kowa ya tashi tsaye da ya yi aikinsa da ya kamata. Su kuma wannan hukumar tattara haraji ta ƙasa ya kamata su kuma su yi nasu aikin su kira wayannan kamfanin da masu kamfanin nan, ina kuka mallaki wannan takardar harajin ta jabu kuka je kuka nemi aiki da shi bayan muna nan a cikin ƙasa. Kaga irin haka za ka gane zagon ƙasa da yawa da ake gwamnati ta tabbata kala daban-daban ma da ba gano ba tukunna. Shin a'a wannan abubuwan da suke faruwa a shin shugaban ƙasan bai zuwa kunnan sani? A'a shin wannan abun da yake faruwa shin muna da ministan babban tarayya a Abuja? Idan aka ce wayannan abubuwan suna faruwa bai taba zama yayi nazari ya ce to shin wannan takardun da muke ganin akwai covid a kansu, akwai matsala a kansu, ana bincike a kansu, me yake hana su tafiya ba? Ba ma sai an je ga shugaban ƙasa ko a tafi ga shari'a ba, ana ce mai ka'idojin da aka bi na bada wayannan ayyukan ba su yi ba. Doka ta ba shi dama zai iya soke ta ya miƙa ma gwamnatin tarayya kayanta. To amma har yanzu sai muka rasa ta ina ma wayannan abubuwan suke faruwa haka.
Sula Nasir ya nuna takaicin cewa tsarin nan na biyan ladar kaso 5% na kwarmato da gwamnatin shugaba Buhari ta kirkiro ba shi da tasiri kuma ba a kare rayuwar masu kwarmaton. Wakiliyarmu Adama Garamta Jamhuriyar Nijar Tamar Abari ta aiko mana da rahoto kan taro na baje kolin abincin gargajiya da sarrafa itatuwa da wasu kungiyoyin mata ke gudanarwa a karo na farko tun bayan bullowar annobar corona virus.
Yawan matan sun kawo kayayyakin nasu ne da suka sarrafa da hannu a gargajiyance.
Ambijan zauna daga difanozo mun ka kamar su turaren wuta da garan da zuba da faifai su buri da yakwa duka da burabusko.
Sunana Maryama Ahmad alibba mun ka kawo da fartakalin ne da komi mun ka kawo.
Malama Kubra Ketaniki ya kawo mai na ɗiyan kabushi dogon yalo shi ma na yi man shi.
Sunana dai Ramatu Mahmudu Kanya Malam Gaja itatuwa ne kala-kala muke sarrafa shi. Ai zumuwa, ai gumban mata, ai kangun mata.
Madam Mori Hajiya Aminatu ita ce shugabar mata masu aikin hannu na Jamhuriyar Nijar. Bugu da ƙari shugabar baje kolin ta bayyana dalilansu na shirya wannan kasuwa.
Ba shiga ba hita shine muka yi tunani da dalilin corona mu kirkira wagga kasuwa ta baje kolin dan ma magabatan mu su san kokarin da mata masu aikin hannu suke cikin kasar Nijar, kuma ƴan ƙasa su da kansu su san darajar shi. Geza wanda ya san ƴan geza, yau muna da matan da sun ka sarrafa sun kai man shi. Ya kamata magabatan mu su sa mu mata hannu abinda ake zuwa ka tai kaso abin ka ci shi baka san ko da me aka yi shi ba.
Daga nasu waje matan sun koka da rashin jari.
Ba mu da shalli, muna yin shalli da hannuwan mu da kanun mu. Abinda ake kiran mu in su yi mu da shalli mu tashi
ugo sarami ta aiki
taimaka inda masu hannu da su ko yan mashin ko kaka ta ta hidda manna akwai wuya wallahi da hannu muke hidda a samu muna kayan aiki mun ga ana taimaka muna
a cikin irin kokarin su na ƙara inganta aikin na matan an ba su horo a wasu fannoni
sunana Aisha Muhammadi ta cikin wannan aiki namu kuma har da wani horo an kai na dambu wake an gwada mana yadda aka yin shi da carrot da tomat da albasa tun daga yankan su wanke wasu hawo yankan su hashaya su
je tumare an je na daga ta antuna ta hu muna da hatsi mu san yadda zamu sa farashi ba mu ko he mu gura dai da dawa he dai mu tuwo mu ci koran wake da aka mun garu rogon wake aka koya mu akwai albasa an koya mu akwai tumata akwai shi dai iri iri amma yanzu kai ya waye
shugabar matan ta yi kira ga hukumomi kamar haka
muna son su kama muna ina jinjina ma mata masu aikin hannu duka na kasar Niger gabaki dai wanga tsarin da muka yi shi da mai dala 2 da mai dala 3 duka matan jahar 8 da haka muka kirkiro ga kasuwa a kama ma mata duk duniya inda aka ce yau gashi ana baje koli wallahi ɗan Niger ba mu da tsoro duk abin da muka kai mu kai kuma mu daga tutan Niger kuma mu ciwa firi kuma mu komo
su kuwa wasu mata da na samu sun zo kasuwar ga abin da suke cewa
Aishatu nake na tosayya ni na ga wani abu da an kasarawa gato na guje kurga an kai maka ta guje kurga yanda kinka gani ake yin shi da fulawa haka an kai shi sai ya na zaka wallahi Allah sa albarka kuma kai mun same su da sauki
nana alasu daga abubuwa da yawa da suka bani mamaki da na galgajiya da aka sarrafa dissa hannu da aka yi biskitin ta abubuwa da yawa ga su na wanda aka yi na galgajiya wanda ba a taba sani ba ko a iya sarrafa
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba
Mai sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu A yau kamar a makon jiya za mu ci gaba da tattaunawa da Hajjia Amina Ahmad da Hajjia Rakiya Usman To a makon jiya Hajjia Rakiya ta koro bayani kafin lokaci ya cin mana inda take cewa
kai dai ku kuma da suke samu goyen bayan mijinsu wanda yake barance su yi abin da ya kamata shi zai tashi ma ya jagorance su ya samu abin da suke nema shi bai kiban ma shi ya tsaya inda yake amma duk ita dai ta kai wani matsayin da za ta iya ga matan shi ta kai wuri kaza shi abin alfahari ne a wurin shi amma irwaye na mazan ba su da yawa kwata-kwata ba su da yawa a cikin zamanin da muke ciki yanzu shi yasa in ba haka ba idan aka duba dungo da sako za ga akwai mata wanda suke da sira suna da dajircewa suna da ilimi kuma suna da kwazon da za su tashi rike wasu makamai na ci gaba a al'ummarmu amma dai mazan ba su so su bada dama kuma duka wannan rashin daman da ake bada ni a gure na duk a cikin cin zarafi ne ya kamata a cire san zuciya a daina fakewa da addini da al'ada ana cutan mata ana cin zarafin su ko a gidan aure ma ya kamata a ba mu mata haƙƙin su ya kamata mazaje su san da cewa matan nan ma su ma jini ne a cikin su ba ruwa ba zuciyar nan ba dutse ne a tsofa ne a ciki ya kamata a san da wa ai an yadda suna da rauni amma su ma ya kamata a ba su damar su
to a yau zamu tashi akan bayanan Hajjia Amina na fara da mata tambaya kamar haka Hajjia Amina wani irin tasiri kike gani irin ci gaban da mata suka samu a bana zai yi a rayuwar mata a duniya baki daya
a waje na bana so in ce wai a kwanan nan ne mata suka fara samun shugabanci a duniya baki daya sai dai idan muna so mu manta da tarihi domin a tarihi ya nuna mana cewa mata tun can fil azab sun dade suna shugabancin al'umma akwai wata wani lo a wanda ta yi fice lokacin cinikin bayi lokacin da turawa mulkin mallaka suke diban mutane daga Afrika suna tafiya da su turai akwai wannan mata da ake kira Alice ita ta yi tsayuwa tsayin daka ta jajirce wajen ganin cewa an kawo ƙarshen bayi a duniya sannan kuma idan muka dawo ƙasashen Afrika akwai mata da yawa da suka yi fice wajen shugabancin al'umma misali a tarihin ƙasar Hausa muna da sarauniya Daurama sarauniya Amina muna da mutane idan muka dawo baya-bayan mata take daban-daban da suka tsaya tsayin daka sannan suka jagoranci al'umma to amma duk da haka saboda kalubalen da yake tare da mata a kalubale ne da ya baibaye
ci gaban mata, misali ta fannin ilimi, fannin lafiya, fannin zamantakewa, fannin al'umma, fannin kasuwanci da sauransu. Kalubale ne da kan yi na kasa mata wajen ci gabansu da ci gaban al'umma baki daya. Saboda haka ina so ce 2020 wani lokaci ne da mata suka kara dare kujerun da saboda kalubale da yawa da yasa wa'ancan kujeru suka kubce musu, kamar su Kamara Harris, su tamu ta nan Najeriya wato Ngozi Okonjo-Iweala, su Amina Zubair da shugaban kasar Tanzania da sauran dai matattaki da suke rike da mukamai masu muhimmanci. Kowace al'umma ya kunshi mata da mazaje ne. Dukkan al'umma da ta ce za ta bar mata wajen cigaban al'umma, to wannan al'umma ba za ta samu cigaban da take bukata ba. Amma al'umma da ta dauki mata da maza ta hada hankulansu gabaki daya suka fito da hanyoyi wajen cigaban al'umma su, to wannan al'umma za ta ci gaba. Mata ba abin yarwa bane, suna da basira, suna da gudunmawa da za su bar wajen cigaban al'ummar su.
To hajjarkiya, ina batun kishi tsakanin mata ba gaira ba dalili?
Mata suna da kishi, amma yawancin kika duba ta fannin da suke da kishin sai kiga ni bauchi za ka kara min kisha ko kuma fannin irin abin da ya shafi harkar kayayya ko wani abu. Yawanci kuwa kasuwanci ayin kika gane mata suna supporting juna sosai. Kun wannan tana da business, sai ta samu customer kuma ta gan abin da ake so a siyan bata da shi a kasa, za ta iya referring nata zuwa wani gurin aje ayi. Amma dai idan aka zo ta fannin kishin nan, yana tasiri a rashin ba ma mata dama su ci gaba a neman abin da ke nema. Gaskiya danan dai abin muhimmanci kamar fannin siyasa ko ba mu mata makamai su taka rawa su nuna bajintan su, ina ganin kishi bai tasiri a wannan gefen. Domin ni kaina na san mata da yawa idan suka samu dama za su kira yan uwansu mata, ce to ga dama kaza ya samu fa, gashi ki kaza ki kaza ki kaza, mu gan ko za a dace, ko ni ban samu ba ke zaki iya samu, in ke ba ke samu ba wata za ta iya samu, ki sharing ma abokanan ki mata. To kin ganin dai da kishi kin gan ba za su yi wannan karan ba, suka samu dama za su rike ma kansu su kade su kade su apply ko kuma su kade su nema, idan ba su samu ba to kowa ma ya rasa. Amma kika duba kuma abin ba haka bane. Ni da kishi gaskiya bai taka wani rawan kirki a wannan fannin da ake magana cewa yana hana ci gaban mata a al'umma, gaskiya ban ganshi ba. Ki bari idan aka yi maganan zamantakewan aure ko kuma zamantakewa kawa da kawa, maybe suna kishin juna akan maybe wannan tana sa su tsara fiye da ni, wannan tana sa ka fiye da ni, ko kuma a'a mijin wani kaza ya fi mijina kuɗi, ko kuma a'a wani tana tuka mota kaza wanda ni ba na tuka. To irin wannan yakan dan kama mata kishi. Amma irin matan ma in kika duba matan ma ai sun kashi iri-iri. Akwai matan da suke suna da aiki, akwai matan da ba su da aiki, akwai matan da suna aikin da za su iya siya ma kansu duk abin da suke bukata, kuma kullun ana cuɗanya ana mu'amala da juna. To sai ki ga wanda ba ta kai matsayin wanda za ta iya siya ma kanta mota ko na ba za ta iya tana jan haushin wanda take da motar ta ce mama ba ita ce siya ba, killa saurayi ne ma ya bata. To ana samu irin matsalolin ta bannin kishi. Amma in ya zo kuma ta taimakon juna ne, ta mu'amala da juna, ta kiran juna, jan hankalin juna domin ci gaba, kishi zai iya taka rawa kaɗan, maybe in ce kamar 5-10%, amma dai suna taimakon juna mai muhimmancin da zai sa yau idan suka kai kukansu za a taimake su. Ana aje maganan kishin na a gefe domin yanzu haka yanayin da kasar take, kowa mafita yake nema. Don haka ban ga inda kishi zai taka rawa ba. Mace ita ce take raino ai'a. To kuma idan kasar bai zauna lafiya ba, ita ma bata zauna lafiya ba, domin kullum mijinta na fita, ƴaƴanta suna fita, ita kanta tana fita. Na dan an fita ba san ko za a da a haɗu kuma ba. To duk inda za ta yi ta ganda cewa ta magance wannan matsalar za ta yi shi. Duk inda mace ɗaya ta samu wannan daman, za ta so ta ba ma wata dama ita ma ta shigo ciki domin a taro a maganta wannan abu.
Hajji Amina.
To tono lokaci haka din ne, amma kuma wannan idan muka koma baya za mu duba waɗannan kalubale daban-daban da mata suka fuskanta ne a rayuwarsu. Da farko akwai maganar ilimi, akwai maganar kiwon lafiya, akwai maganar addini, akwai maganar zamantakewa, da kuma orientation din ita mace. Saboda irin yanayin orientation din da ta samu da kuma rashin exposure yana ɗaya daga cikin abin da yasa take gani namiji ya fi mace. Amma duk macen da ta ilmantu tana da ilimi, sannan kuma she is exposed to reality na rayuwa, ba za ka samu wannan mace da wannan tunanin ba. Sannan kuma su mata ina so in jawo hankalinsu a nan su sani cewa mata za mu iya wannan haɗin kai. Ba na so mu rika kallon kanmu a matsayin masu kishi. Idan za mu yi kishi, mu yi kishi na ci gabarmu.
ba kishi wanda zai kawo mana na kasuwa. Saboda haka ni a wajena duk akan abin da mace ta sa a gaba idan da za a ba ta cikakkiyar gudunmawa to za a ga ci gaban wannan abu fiye da inda mutane suke tunani. Kamar yadda muka sani most times mata su ne custodians din al'adunmu. So akwai al'adunmu masu kyau, akwai kuma al'adu wanda saboda waɗansu dalilai daban-daban al'adu ne na cutar da mutane most especially su kansu matar. Misali kamar ga irin idan mace ta haihu wankan jego a yin kaciyar mata menene irin waɗannan abubuwa waɗansu al'adu ne da ya kamata a ce mun fita daga cikin wannan fahimci meye zai amfanar da mu. A cikin al'adunmu akwai abubuwa da yawa masu amfani, abubuwan da za su amfane mu za mu ci gaba da su, waɗansu abubuwa kuma da ya zamana na cutarwa ne sai mu ajiye shi sannan mu ɗauki menene zai amfanar da mu. Duk macen da aka karfafa ta aka ba ta damar ta ta dama to ina tabbatar miki wannan mutum za ta ci gaba ba a matsayinta na mace ita kaɗai ba, a'a za ta ci gaba tare da al'umma.
To mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau, sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai baki namu Hajiya Amina Ahmad da kuma Hajiya Rakiya Usman, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu da shirya kuma na gabatar nake cewa mu ne lafiya.
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Wannan makon ne da jaridar Jamal Dukahun Allah ta gwada mata mana cewa mutum biyu ne suka halaka, haka zalika biyar kuma suka samu manyan raunuka sanadiyar wata gobara da ta barke a babban kotun birnin Kumban. Sai kuma jaridar Loju ita kuma ta gwada mata mana cewa dakarun tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru guda huɗu ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin kwantafauna da ƙungiyar Boko Haram ta kai musu a garin Gallim da ke can arewacin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta labarta mana cewar matsalar da tsohon ministan tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru Alan Edgar Mebengo yake tike a gidan yarin birnin Yaounde, anda har yanzu haka babban alƙalin alƙalai ya gaza gurfanar da shi a gaban kuliya. Yau kimanin shekaru biyar kenan da yake zaman dirshin a kurkukun birnin na Yaounde. Jaridar Economy kuma ta hango mana cewar babban bankin duniya za ta sake zuba wa ƙasar Jamhuriyar Kamaru waɗansu makudan kuɗaɗe domin rage zafin raɗaɗin cutar coronavirus. Sai dai wannan karan na uku kenan da babban bankin na duniya zai miƙa wa ƙasar Kamaru wannan tallafin. Za mu kammala shirin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar Kamarun Infonet, anda ita kuma ta fallasa mana cewar waɗansu ƴan adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru suka samu waɗansu matsaloli a tsakaninsu Musta Ekoka da kuma Maurice Kanto, jagoran ƴan adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru. A halin yanzu dai manyan ƴan adawan ƙasar ba sa ga matiji a tsakaninsu kasancewar waɗansu matsaloli da suka barke. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu ga darasin Ramadan.
Dan uwanku Tamim Yusuf, me ake ce mazikiri, yaya ake yin sa, wasu daga cikin ladubansa, kadan daga cikin fa'idojinsa. Abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri. Kowane irin yanayi yake, akwai irin addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Idan mutum yana gida, akwai addu'an da zai, in zai fito daga gida akwai addu'an da zai, in zai koma gida akwai addu'an da zai, in zai shiga kasuwa akwai addu'an da, in komai ne ne, in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa, wani mummunan hali, baya san irin wannan abu ya same shi, akwai addu'an da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sabai su yi, wanda yake wannan irin abun da ya gani Allah madaukin sarki zai kare shi ba zai same shi ba. To kowane irin yanayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake yana yin addu'a, kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowane lokaci kana nan kana tuna Allah. Idan zuciyarka na so ka aikata sabo, ka haneta ka tuna Allah madaukakin sarki kai zikiri idan kana so ka aikata alkhairi kai maza ka aikata shi shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka taala
ma sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin murya Amurka ne Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke fatar mu wani lafiya wassalamu alaikum